أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يدع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غوديا تاتبتا قال لامي قرما دبوايا دي قدرتا من حدوا أولنا ساهية تلحدي يومنا بيرغ وتانا رجب هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شكرتا دو ديا دريه دو داربعين دا أكو وانده هكا إن يادا چوا شد وطن بيو ميلادية تا دو بيو دا أشرين دا بيو يوم مسلمي كايت سيدة غنان جدا راديو الهودا دما غرام insha Allah ta'ala wannan zai zamanto kusan zama na ƙarshe a cikin bayanan hanyoyi da ya kamata mu bi wajen tarbiyantar da yara da irin ababen da ya kamata a ce mun ba su kulawa a matsayin mu na mahaifa, a matsayin mu na yayu, a matsayin mu na masu kula, masu tarbiya. Ya zamanto mun taimaka wa yaran mu akan waɗannan hanyoyi bayan da sai kusan guda 16 da suka gabata. Insha Allah ta'ala zan rihi wannan bayanai da wasu kalubale da suke fuskantar gidaje da yawa daga cikin gidaje na masu imani, wanda wannan al'amari kuma dole ne a kula da shi idan ana so tarbiyya ta zamanto nagartattar tarbiyya ce. Yanwa musulmi, mun ji abubuwa da dama akan abin da ya shahi bayani akan yanda za mu kula yaran nan su samu tarbiyya, su zamanto nagartattun mutane wanda za su iya amfanan kansu kuma su iya amfanar da mutane. A kai tsaye daga cikin waɗannan mukhalafat, bimana wasu ababe ne wanda ana sakaki da su, su kuma su ne girgamkin albarkan zamantake wanda ake, sannan kuma su ne ƙashin bayan zaman waɗannan gidaje akan asasi wanda yake na kirki. Amma daga lokacin da ya zamanto waɗannan ababe an maida su baya, ana gaba komi bane ba, to wallahi tabbas waɗannan gidaje suna dab da su rushe, rushe wanda za su rushe a daidai lokacin da ba wani abin da za a iya tsoruwarta tare da waɗannan gidaje, saboda yaran da za su fito daga cikin gidaje akwai matsala tare da su. Abu na farko daga cikin waɗannan matsaloli shine tarku salat, barin sallah, barin sallah ko kuma ka ce wasa da sallah ko kuma rishin yin sallah akan lokacinta. Innahal hasra, ba karamin takai, ba karamin da me yake kira shi da suna tabewa bane ba, tabewa ce mai girma ga gida, ya zamanto gida ne wanda ba a kula da sallah a cikin shi. Ubangiji subhanahu wataala yayi umurnin cewa ya ku wanda kuka yi imani, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, kar ya shagaltar da ku, kar ya gafalar da ku, kar ya rafkanar da ku abin da ya shahi dukiyarku game da abin da ya shahi diyanku, an zikrillahi game da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Malaman tafsiri suke cewa al muradu bi zikrillahi fi hadhihi al aya as salawatul khams, abin da ake nihi da ambaton Allah a cikin waɗannan ayoyi a cikin wannan aya su ne salloli guda biyar. Faman tarakaha fa huwa min al khasirin, duk wanda ya bar sallah baya kulawa da ita, baya yin ta yanda ya kamata, to wannan mutumin asararren mutum kenan a cikin rayuwa. Da haka dukkan gidan da ya zamanto ba a kula da sallah, kaga kenan gida ne wanda yake asararre. Matsala ta biyu game da barin sallah shine anna tarika salati la yatahassalu ala tilka al bara'ati min an nifaq wa min an nar, dukkan mutumin da ya zamanto baya kula da sallah, baya yin ta akan lokacinta, wannan mutumin ba zai wohinta ba, ba zai kubuta ba, ba zai tsarkaka ba daga sifa ta munafici kuma da shiga gidan wuta. manzala sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa man salla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudriku takbirata al-ula kutibat lahu bara'atani. Manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutum wanda ya sallar kwana 40 tur ba sallar ba a cikin jami'i ba a cikin jami'in ba yudriku takbirata al-ula kabbarar harko da za a zo a ce Allahu akbar ba ta kubce mishi. Mazalla ce kutibata lahu bara'atani, za a rubuta mishi kubuta daga abubuwa guda biyu. Mazalla ce bara'atun minan nar, za a kubutar da shi daga gidan wuta. Allah ya kubutar da wannan bawan daga gidan wuta. Dan Allah, kai dan uwa da kake saurare na a yanzu, ke yar uwa da kike saurare na a yanzu, tuna a cikin tarihin rayuwarka, la sayyama namiji wanda shine wajibi akan shi sallar farilla, wane ne wanda kwana 40 yayi tur sallolin na guda biyar na kowane wuni kabbar al-harama lokacin da liman yace Allahu akbar da shi yake ce Allahu akbar din nan? To in ku ka rubuta haka a cikin tarihin rayuwanka, ka rubuta ka ajje, Allah ya kubutar da kai daga gidan wuta da izinin shi. Sannan wa bara'atun minan nifaq, lalle kuma za a kubutar da wannan mutumin, doriya akan wancan kubutarwa akan wuta, kuma za a kubutar da shi daga munafici. Kaga wannan ba karamin gara ba sa bace ba. To amma duk gidan da ya zamanto babu kulawa da sallah, kaga kenan tarin ƴan wuta ne, tarin munafukai ne a cikin gidan, da haka gida yayi albarka kaga bai taso ba. Asara ta uku wanda take riskan mutumin da yake wasa da sallah ba yin ta akan lokacinta sai ya ga dama, ko kuma ya dauko su gaba ɗaya ta hada soji guda, wannan mutumin zai tabbata a gare shi azabuhu fi qabrihi, azabtar da shi a cikin kabari. Bimana zai azabtu a cikin kabarin shi, Allah zai azabtar da shi a cikin kabari. Kama akhbara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi juz'in min salati min hadithin tawilin, kamar da manzon Allah ya bada labari a cikin wani bangare cikin wani hadisi mai tsawo. Manzon Allah ke cewa wa inna ataina ala rajulin muttaji'in, mun zo wajen wani mutum a cikin barci, sai mala'iku guda biyu suka zo suka tada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suka doke shi suka taida shi wasu wurare. Wanda daga cikin wuraren da suka zo da wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai wani wuri da suka zo suka iske. Manzon Allah ke cewa rajulun muttaji, wani mutum a kwance, yace wa idha akhar qa'imun alayhi bi sakhratin, kuma ga wani mutum daya yana kwance da barci, daya kuma yana tsaye a saman kanshi, bi sakhratin da wani katon dutse, wa idha huwa yahwi bi sakhrati li ra'sihi, sai ya rika wannan dutsen da yake saman kanshi, yake hannun shi sai rika buga ma kan wannan mutumin da yake barci, idan ya buga mishi sai kan ya wurgaje kwata kwata. Wannan mutumin da yake ya buga mai dutsen, kafin ya je ya sake dauko dutsen nan ya komo kan wannan mutumin ya hadu, kuma hallawa ya sake buga mishi, azabar da za a yi ta mishi kenan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wai wannan mutumin wani ne, yake tambayan mala'iku. Wannan mutumin wannan mala'ika yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ar-rajulu allazi ataita alayhi wannan yulthagu ra'suhu, wannan mutumin da kazo ka iske ana kwala ma kai shi dutse sai ya watse, wannan mutumin fa innahu ar-rajulu ya'khudhu bil qur'ani fayarfudahu wa yanamu an salati al-maktuba, shine mutumin da ya karanta wani kaso a cikin al-qur'ani sannan kuma lalle yana barci ana sallar farilla. Tambaye kanka, a ina kai sallar asubahi a yau? Idan ya zamanto haka ne halinka, wallahi kai hankali, kaga irin azabar da Allah yake yi wa mutumin da yake baina yana barci ana sallah, ba ruwan shi ko aka dama, la'alla ba zai kwanta ba, yana danna salula, shine WhatsApp, shine Facebook, shine TikTok, shine wane ne, ana cikin hayaniya na rayuwa, sai ya kai kusan ƙarfe 1, ƙarfe 2, ƙarfe 3, wani sai ya kai 4, yana danne-dannen banza, sannan kuma sai ya kama hallo sai ya kwanta. Kai da kanka ka san in ka kwanta ƙarfe 4 ba za ka tashi ba, saboda gangan jikinka yayi yaunin da ba za ka iya tashi ba. To duk mutumin da yake yau yake barci game da sallar asubahi, abin da yake jira shi kenan, da haka ai kokari da gyara. Bala'i na hudu ga dukkan mutumin da ko kuma gidan da ya zamanto ba a kula da sallah, yinta akan lokaci, yinta akan tsarin karantar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, duk mutumin da ya zamanto haka ne halin shi, ga daga cikin nau'in bala'in da Allah zai mishi a gobe kiyama. Allah yake cewa yawma yukshafu an saqin, ranar da za a tali kwabrin wannan mutumin. wa yud'auna ila sujudi, a kira su zuwa ga cewa ku zo ku yi sujada, ku zo ku bi Allah, ku yi sujada ga Allah gobe kiyama, za a nema su yi. Fala yastati'una, Allah ce ba za su iya ba. Kaga dai ayin sujada ai ba wani abu ne mai wahala, to amma kasancewar ba sa yi a nan gidan duniya gobe kiyama za a nema su yi ba za su iya ba. Allah ce khashi'atan absaruhum, ganin su ya kaskanta daga ka kalle su, gasan a cikin damuwa suke. Tarhaquhum dhilla, yana bibiyan su shine kaskanci, kaskanci yana bibiyan su. Allah ce wa qad kanu yud'auna ila sujud, sun kasance a nan gidan duniya ana kiran su zuwa ga su yi sujada ga Allah subhanahu wataala. Wa hum salimun, suna cikin halin lahiya, ba su da matsalan komai, suna iya yi, kawai suka ki. As-Sa'id ibn al-Musayyib, ɗaya daga cikin magabata, yake cewa kanu yasma'una, suna ji ana hayya ala salah, hayya ala falah, fala yujibuna wa hum asihha salimun. Zaka same su ga suna ana kiran sallah ana kaza, ana hayya ala salah ku zo zuwa ga sallah, hayya ala falah ku zo zuwa ga rabo, fala yujibuna, ba sa amsawa, ba za su zo ba. Me yasa? Sal al-hali, kuma waɗannan mutanen asihha salimun, lahiyan su lau salimuna, kuma ba haka nan ba wani abin da yake damu su, zo su yi sallah ne kawai an ki ba ai. Daga fa kullu man hafaza ala salati fi dunya, duk wanda ya kiyaye sallah a nan gidan duniya, yasjudu lillahi fil akhirah, zai sujada ga Allah a gobe kiyama. Amma man tarakaha fi dunya fa inna Allah yaslubuhu ni'mata sujudi fil akhirah, duk wanda ya wasa da sallah a nan gidan duniya, Allah zai janye ni'ima ta iya yin sujada ga Allah a gobe kiyama a gare shi, sai ayi ayye kawai dai kasa. Asara ta biyar, kaga idan zamanto gida ana wasa da sallah, waɗannan wasu ne irin mutanen da suke cikin gidan, to kai hudibin ya zai a samu wata albarka ko ta gudunmuwa ta Ubangiji subhanahu wataala tare da waɗannan mutanen da suke cikin gidan nan. Asara ta biyar, litariki salati, ga mutumin da yake barin sallah, abinda Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito da sanadi wanda yake ingantacce, yake cewa lalle Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man hafaza alaiha, duk wanda ya kiyaye sallah, kanat lahu nuran, wannan sallar za ta kasance mishi haske, wa burhanan, za ta kasance mishi hujja, wa najatan, za ta kasance mishi abin samun tsira a yaushe, yawmul qiyama, a gobe kiyama. Mazalla ce wa man lam yuhafiz alaiha, wanda bai kiyaye sallah ba, lam yakul lahu nurun, ba zai kasance tare da shi akwai haske ba gobe kiyama, za ka same shi tirnak, wala burhanun, ba za ka samu wani abin da ya shayi shari'a tare da shi ba, wala najatun, ba za ka samu tsira tare da shi ba, sannan kuma ba wannan ba, wa kana ma'a qarun wa fir'auna wa hamana wa ubay ibn khalafin, la hawla wala quwwata illa billah, yana tashi gobe kiyama zai ga sahun su ɗaya da fir'auna da hamana da qaruna da ubayyu ibn khalaf, waɗannan gingima gingiman matsiyatan da duniya ta sani, a gobe kiyama zai tsinci kanshi a tare da waɗannan mutanen. To gidan da ya zamanto ba a sallah halin su kenan, kuma inda za su tsinci kansu kenan, Allah kiyaye. Da haka wajibi ne a matsayinka na mahaifi, ba kawai kawo shinkafa bane aiki, lalle iya cikin ayyuka na wannan, amma babban abu duk wanda Allah baka shugabancin shi shine ka kula da abin da ya shahi sallar shi da bauta ga Allah subhanahu wataala. Asara ta shidda ga mutumin da ya zamanto yana barin sallah, sannan kuma da tabewar gidan da ya zamanto ba a kula da sallah, shine cewa lalle Allah mai girma da buwaya zai musu uquba, uqubar da zai musu saboda jinkirta sallah akan lokacinta, jinkirta sallah kawai, mana ga su lokacin sallah ya shiga kawai ka tsaya kana wasu shirmin ka na rayuwa. Ubangiji subhanahu wataala ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat, Allah ce fa sawfa yalqawna ghayya. Fa khalafa min ba'dihim, aka biyo bayan mutanen arziki da mutanen alheri, mutanen kirki, Allah ce za mu maye gurbin su da wasu mutane matsiyata. Me halin waɗannan mutane matsiyata? Adaa'u as-salata, suna tuzartar da sallah, suna wance kalar da ita, ba sa yinta akan lokaci. Wattaba'u ash-shahawat, suna bibiyan ababen da zukatan suka raya musu, Allah ce fa sawfa tabbas yalqawna ghayya, za mu jefa su cikin kwazuzzubo na ghayya, wata jahannama. Abdullahi ibn Abbas, Allah ya kare yarda a gare shi, yake cewa, yake cewa wal musirru ala hadhihi alhala, duk mutumin da ya nace akan wannan hali na rishin yin sallah da kulawa da ita, bimana walam yatub, bai tuwo zuwa ga Allah subhanahu wataala, wa'adahu Allah bi ghayyin, Allah ya mishi alqawlin ghayy, me ghayy din ne, yake cewa huwa wadin fi jahannama ba'idun uquruhu khabithun ta'amuhu, shine wani kwazazzubu wani rami a gidan wutar jahannama sannan bayan shi wannan ramin yake cewa ba'idun uquruhu iya da nisan tazara sannan kuma khabisun tu'muhu dandanan shi ko kuma a ce yanayin shi kazamtacce ne wuri wanda yake na kazamta wasu malamai suka ce ida'atu salati huna laysa tarkaha bil kulliya abinda ake nihi da barin sallah ba wai wancan kalar da sallah ba sun bar ta bane gaba ɗaya ba sa sallah a suna sallah me matsalar su wa innama ta'khiruha an awqatiha aw an waqtiha jinkirta sallah akan lokacin ta asara na bakwai ga dukkan mutumin da baya kula da sallah kuma gidan da ba a kula da sallah ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ɗan wuta za a tambaye su su da kansu me ya kawo wuta sai su ce rashin sallah a idan Allah hudi haka Allah yake cewa kullu nafsin bima kasabat rahina sai ce illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar me yake ku ta saqara sai suka ce qalu lam nakum minal musallin ba mu kasance ba cikin masu yin sallah ba ashe rishin yin sallah ba karamin tashi hankali bane ba ashe wasa da sallah ba karamin tashi hankali bane ba dan haka faman taraka salata wa lam yasjud lillahi duk mutumin da ya bar sallah bai yi sujada ga Allah ba a gidan duniya da ya kamata yuhshar yawmal qiyamati fi wadi saqar iyadan billah za ta da shi gobe kiyama a cikin wannan kwazazzubo na saqara Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu ƴan uwa musulmi wajibin dukkan mutum magidanci ne wajibin dukkan mace magidanciya wadda tana gidan mijinta bi ma'ana yaranki ki kula da lokacin sallah wayar da kike da a hannunki komin karantanta ki sa mata alama na lokutan sallah duk da alhamdulillahi gari ne na musulmai ga kiran sallah ko ina ana ji amma kuma ki kara da wannan yanda an tai kara har diyanki za su iya gane cewa yanzu lokacin sallah fa yayi wannan iya da muhimmanci kwarai da gaske gidan da ake kulawa da sallah shine gidan da yake da albarka amma gidan da ba a kula da sallah gida ne wanda yake kaga ga irin da ya sakamako kadan daga cikin ababen da za su zama to sakamako na gidan da ba a kula da sallah ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye matsala ta biyu take huskantar gidaje shine at-tabarruj shine fitowar mata a cikin sifa da kaya wanda addini bai yarda da su ba shine fitowa a cikin yanayi na tsiraici bayyana tsiraici nuna cewa haka in ba komai bane ba ko kuma nuna cewa wayewa ne ina wayewa a cikin sa'a ma Allah subhanahu wataala ina abun jin dadi a cikin sa'a ma Allah subhanahu wataala kuna tallata gangan jikinku kun hada al'umma su zauna lafiya kun fitinu kun fitinar da mutane lalle tabbas iya daga cikin abubuwan da suke kalubale ne ga gidaje duk da cewa alhamdulillah yanzu muna cikin wani yanayin da gurgurdan hali mata suna kokarin kwatanta sanya hijabin da ya kamata la siyama irin wannan hijabin da kusan kwanakin da ake sashi wanda yake da yana da hannu kuma ya zaka ganshi katu ne bururumi ne wanda kuma yana da katuwar shi a karan kanshi wannan hijabi ne kuma zaka ga yadin da ake dimkawa yadi ne wanda yake mai kyau ne bi ma'ana iya da nau'i na kabri kuma iya da wani kaso na abin da ya shahi kabri iya da kabri sannan kuma ba irin zayyu shuhura bane ba mana ba wani kaya bane irin na neman shaharkuna makamancin wannan to lalle tabarruj ya ɗaya daga cikin matsaloli wajibin dukkan gida wanda yake na masu imani ne su kula akan cewa kar da ɗiyanku su rika hutowa a cikin sifa da suna za su yi karatun boko da suna za su yi kasuwa da suna za su yi ina ne bayya halatta a gare ka kai magidanci a matsayinka na ubansu kar ka bar su a cikin sutura wanda take ba addini bai yarda ita ba da hujjar cewa ai yara ne da hujjar cewa ai mata ne ai ba iya musu ai ba kaza wallahi za ka amsa wannan a gaban Allah subhanahu wataala wajibinka ne a matsayinka na mahaifinsu ka tsaya ka kula da kyau su sanya sutura wadda ta tantanta a lokacin da za su fito daga cikin gidaje ubangiji subhanahu wataala ya umarci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa ya umarci sauran masu imani ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana allahu ghafuran rahima Allah yake cewa kai annabi tsira da amintar su tabbata a gare shi ka fada wa matanka ka fada wa matan masu imani duk wace mace mai imani ga sakon manzon Allah zuwa gare ki ga sakon Allah zuwa gare ki cewa yudnina alaihinna min jalabibihinna ku rika sassaftar da tuhanku kar ku daga ta can kululu zalika adna an yu'rafna fala yu'zain, wannan zai sa su shiga cikin yanayin da ya kamata, yanayin da aka san cewa lalle mace mai mutunci tana shiga cikin shi, ba za a cutar da su ba, kuma Allah ya kasance mai gafara ne, sannan kuma Allah ya kasance mai rahama ne, wanda ta aikata ba daidai ba a da yanzu ta tuba ta koma zuwa ga Allah subhanahu wataala, ubangiji subhanahu wataala zai amshe ta. Inna al hasra ala man tarakat hijabaha wa kharajat safiratan mutabarrija, lalle asara ta kai asara ga macen da ta huto mutabarrija, bi ma'ana ba tare da tufahin da addini ya rada shi ba, haka kawai ta huto a watsi kanta a waje, ana ganin shi tana kamar ita wani wayewa ne, ko kuma ta sanya wasu kaya sun matse ta, ko ta ɗauko abin da ya shafi kirjinta za ka gani a waje, ko kuma ka ga ta sanya kaya wanda suke sun matsatsu, wallahi babu wayewa a cikin saba ma Allah subhanahu wataala. Ki falka ya ke ‘yan uwa, ki halka ki gane cewa duniya yanzu yayin sunna ake, yayin bin karantarwar Allah da manzon shi ake, yayin ƙoƙarin kwatanta addini ake, ba hayaniya wadda abin da ya shafi rayuwa. Za ka samu cewa da izinin Allah da yawa daga cikin abubuwan da ake lasiya ma na tabarruj, alhamdulillahi a yanzu da yawa daga cikin illa sai ɗaiɗai ku za ka gani. Duk inda za ki tahi, in dai za a ce ba za a shiga da hijabi ba, to ya kamata ke kuma ki sallamar da cewa wannan wurin ke kin haramtawa kanki shi. Me zaki nema, me zaki samu? Me zaki nema, me zaki samu? A cikin inda zaki je ya zamanto sai kin bayyana tsiraicin ki, kuma tsiraicin naki ake ba. Ko kuma a ce a aiki ka za dauke ki, amma dole ne ki sa wata karamar riga daga ciki, sannan ki zo ki dore wata a sama, ki bar buto a bude, wa kirjinki a waje ana kallo. Subhanallah. Aiki kike ko kuma kina tallatawa al'umma kanki ne, ki hankali. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Allah ce wallahi su yi hankali masu saba wa umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cewa fitina za ta iya samun ki. Mata nawa suka rasa mutuncin su a dalilin haka? Ko a ce wani karatu ne dole sai dole ba za ki zo da hijabi ba? A'a, Allah kiyaye hanya ku tai, addini ki shine gatanki, addini ki shine mutuncinki, shine kimanki, shine darajarki, shine daukakanki, shine kominki. Duk abin da zai taba miki addini ke zaman to ki mira shi gehe, ko bai da wani amfani a cikin rayuwarki, dan kin rasa shi biki rasa komi ba. Dan haka matan da suke fitowa a cikin siffa da yanayi na tsiraici, Ubangiji subhanahu wataala akan halishin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya musu alƙawalin lalle waɗannan ba za su shiga gidan aljanna ba. Mazalla yake cewa sunfani min ummati sunfani min ahli an-nari lam arahuma nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila la yadkhulna al-janna wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masidati kaza wa kaza. Mazalla yake cewa lalle akwai wasu kalan mutane guda biyu a cikin al'ummata, waɗannan mutanen ƴan wuta ne, amma mazalla ce ni ban gansu ba. Daga cikin su akwai nisa'un kasiyatun 'ariyat, akwai matattaki wanda sun sanya kaya amma a tsareci suke, mumilat ma'ilat sun karkace suna karkatar da mutane, kawunansu kaman tozon sa, la yadkhulna aljanna ba sa shiga aljanna, ba ma wannan ba, manzon Allah ya ce wala yajidna rihaha ku kamshin aljanna ba sa ji. Manzon Allah ya ce wa inna rihaha kamshin aljanna ana samun shi tun daga nisan tazaran tahiya kaza, kanka iso zaka ji kamshin yana bugo ka, to su ku kamshin ba za su ji ba barantana su shiga gidan aljanna nan. Allah kiyaye. Wannan shine matsala na biyu. Matsala na farko abin da ya shafi bari wasa da sallah. Matsala ta biyu abin da ya shafi hutowa a cikin tabarruj. Matsala ta uku da suke yake cirewa gida albarka at-tadkhin shine shaye-shaye. Bushe-bushe. Ya zamanto gidan banda bushe-bushe ba abin da ake. Taba ce da aka sani, shisha ne, ko kuma a babbace wiwi ce ake nada ana zuka, ko kuma a wasu makamantan wannan ne kayan buguwa ya zamanto ana amfani da su, wannan yana zaizaye wa gida albarka. Saboda yaran dai a karan kansu wanda za su taso a gidan dama, kaman dole ne a kansu su zamanto mashaya. Me yasa? Saboda babansu yana sha. Sai dai wani rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake bayanin cewa yukhrijul hayya minal mayyiti, Allah yana fitar da rayayye daga jikin mace ce bimana shi uban a matsayin matacce kenan shi kuma dai zaman to a matsayin rayayye in Allah bai jarrabe shi da wannan kenan wajibi ne uwaye uba a karan kanshi ya nisanci duk at-tadkhin baya da albarka babu alheri tare da haka katina dan kai ganka sirkin kai ganka malamin kai ganka warene kai ganka duk wanda ake ga ta iya da kima a rayuwar kai ganka uwayenka sirganka kana shayi shayi me amfani haka baban kai ga ka dauko karan sigari kana ja ka mushi adalci wallahi baka mushi adalci ba to amma uwaye su ya kamata ku fara kiyayewa saboda idan zaman to uba yana sha to kaga min babi aula ya zaman to dan shi sha daga karka zaman to kai ne zaka kunna wutar fitina a gidanka yanzu ka duba kaga irin abubuwan da zaka ga matasan nan malai da suke zukan shisha kaga su zo su yi layi a zauna malam wannan ya ja ya ba wannan shi ma ya ja kaga mutu yana fitar da hayaki kai ka ce kamar tsohon moto wanda shi ma ya ci sai ga ma ba ta wasa ba kaga mutun yana hancin shi da bakin shi yana tiriri malai yana hudu da hayaki ina jin dadi a cikin haka sannan waɗanda suke saida kayan nan da ake shaye-shayen nan da su su fa sani cewa dukiyar nan da suke amfani da ita wannan bangaren haramun ci haramun ne ma la yajuzu listi'malu bihi shar'an la yajuzu bai'uhu duk abinda bai halatta ba ayi amfani da shi a shar'anci bai halatta sai da shi dalilai sun wuce a lissafa ta ba haramun ci dalilai sun wuce a lissafa shisha haramun ne yanzu waɗannan yaran da kake gani matasan nan mafi yawanci kirjin ya ruɓe a ruɓe yake saboda an zuƙi hayaƙi an zuƙi hayaƙi an zuƙi hayaƙi mala ka Allah kiyaye kuma gashi ga tabar mubi da ake saida abin kullum gaba yake shaye-shaye kawai mala ka lalata rayuwarka duk wani albarka na rayuwarka gaba ɗaya ka hudda shi kai an baka hankali sai ka tsaci kanka a farfajiya ta hauka yanzu matasa nawa suka haukace wallahi idan da zaka ji raskwana na wanda suke haukacewa a shekara a dalilin kayan shaye-shaye na Allah kadai sai yawan su to wannan shirin al'umma ce ana ji ana gani kuma masu saida wannan da yawa daga cikin su an san su a huto a haramta saboda a kiyaye hankalin mutane iya ɗaya daga cikin ad-daruriyatul khams ko kuma kace al-kulliyatul khams abubuwa guda biyar wanda addinin musulunci yazo duk aya ko hadisi ka gani tana magana akan waɗannan abubuwan guda biyar ne na farko kiyaye dangantaka aka ce kar wanda ya zina kowa ya san gidan shi kowa ya san uban shi na biyu kiyaye dukiya aka hana sata na uku kiyaye al-aqlu hankalin dan adam sai haka aka haramta kayan maye na hudu aka abinda ya shahi al-irdu mutunci waɗannan kusan su ne al-kulliyatul khams daga cikinsu dai akwai shi hankali wajibi ne a kiyaye shi ta kawai sai zaman to kai inda kake samun kuɗi wajen hallakar da ɗayan mutane ne da sayar musu da abinda zai rika cutar da su ya hawa ina amfani abinda zaka samu kai da kanka ka san abinda kake samu haramun ne daka at-tadkhin iya daga cikin matsalolin da suke fuskantar gidaje da yawa abu na hudu shine aklul haram cin haram shi ma wannan matsala ce wanda ammat bihal balwa mutane a yau kawai ido a rike shi dai ya samu in ya samu kawai an gare to wallahi ka sani cha kalubale ne mai girma kai hankali da cin haram ƴan uwa musulmi kasancewar lokacin ya riga ya kare sannan kuma akwai wasu sauran bayanai da ya kamata bayan abin da ya shafi cin haram wanda yake wajibi yana rushe albarkan gida dukkan magidanci ya san abin da zai ka gidan shi zaman to halal ne abu na gaba shine akhdaru shasha kalubalen da ke fuskantar mutane ta hanyar kallace-kallace ekran din salula ne ekran din a tele ce wane ne da sauransu kowa ya san me ake kallo a gidan shi in baka sani ba kai kokari ka bincika ka san me ake kallo ka rika ma yaranka bayani da matarka kar ku kalli abu sai abin kirki kar ku kalli kaza sai abin alheri in ba kai haka ba wallahi ubangiji zai tsaya da hango bagiya mai tambe ka kai hankali waɗannan ƴan uwa musulmi kaɗan daga cikin irin abubuwan da ya kamata mu tattauna a kansu kenan insha Allah ta'ala zuwa satin sama kuma za mu shiga cikin wani bangare na daban kenan da izinin Allah za mu samu littafi wanda yake da alaƙa da abin da ya shahi zamantakewa saboda mu gyara yanda muke zamantakewa fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya sanya wa rayuwar mu albarka Allah ya shirye mu shirye zuriyar mu Allah ya zauna da wannan kasar tamu lahiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله